wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro, ina maka maraba da zuwa shirinmu na musamman, shiri inda muke kawo sakonnin karfafawa, sakonni masu bada bege, domin ka san da cewa duk wahala da kake ciki, duk bakin ciki da rashin begenka, akwai wani dake da sako domin ka, da zai kawo maka bangaskiya, ya kawo maka bege, ya nuna maka da cewa duk wahalarka ina tare da kai. Sai a yi ƙoƙari a bi mu a hankali a cikin shirin na yau. A shirin kuma muna da fili domin iyali wanda Pastor Yohana Dangana zai dau jagoranci. Muna da fili kuma domin wakoki, yau kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Gombe su ne za su mana waka. A wannan mako muna tare ne da Pastor Solomon K. Boyi, shi ne zai bishe mu a fili domin sujada. Kamar ko da yaushe, Pastor Audu yana shirye da guziri domin ka. Ni ne jagoran shirin, sunana Ishaya Zakaria. Ina maka maraba da sake saduwa da kai. To, Pastor, ina maka maraba da zuwa filimu na domin iyali.
Madalla.
A cikin shirye da muke sauraro, akwai matsalolin da masu sauraro sun tura. Kamar yadda mun fara, mun ce yau za a ba da amsoshi ne ga damuwoyin da masu sauraro sun tuturo.
Na'am.
Za mu fara ne da wata damuwan da wani dan uwa ya turo daga Katsina. Ya ce, littafi mai tsarki ta ce ka kaunaci matarka. Sai ya kasance matana tana rena ni, tana kuma rena iyayena. Da irin wannan matan, yaya za a yi in kaunace ta? Damuwa kenan da dan uwan yake da shi, Pastor. Wace shawara za ka ba ma wannan dan uwa?
To, madalla. Bisa ga wannan tambaya, akwai alaman cewa shi wannan dan uwa yayi aure, yana kuma zama da iyayensa ne, da alama suna gida ɗaya ne.
Haka.
Kuskure na farko kenan shi ya jawo wannan damuwa. Mutum yayi aure, ka riga ka manyanta ka isa aure, amma kuma kana zama gida ɗaya da iyayenka. To, duk yanda aka yi, masu iya magana sun ce zo mu zauna, zo mu saba. Dole ne za a samu wannan damuwa. Babban shawaran da nake bayarwa a nan shi ne, in mutum ya isa aure, ya yi ƙoƙari ya tabbatar cewa ya samu muhalli na kansa. Ba a ce kada ka ba iyayenka abinci ba, kada ka kula da su ba, kada ka musu sutura, kada ka kai su asibiti. A'a, wannan haƙƙi na iyaye yana kan ‘ya’ya. Ko suna ina ne, ko ƙasar waje suke, haƙƙin iyaye yana kan ‘ya’yansu. Dole a kula da iyaye. Amma a zo a zauna a gida guda, rumfa guda, shago guda, ba daidai ba ne. Littafi mai tsarki ya hana wannan. A cikin littafin farawa Sura 2, aya 24, littafi ya ce, domin wannan mutum za ya rabu da ubansa da uwa tasa, ya manne ma mata tasa, za su zama nama ɗaya kuma. Kaga maganar Allah kenan. Ya kamata mutum ya zauna a gidansa da matarsa.
Ba gidan iyaye ba.
Ba a gidan iyayensa ba. In mutum ya yi haka nan, ya nuna bai riga ya yi ƙwarin aure ba tukuna. Kuskure na farko kenan. Shi ya sa tunda suna zama a gida ɗaya, to za a samu wancan damuwa. Na biyunsa a gurin, tunda shike kuna zama gida ɗaya da matarka da kuma iyayenka, to da wa kake shawara? Shina iya yiwuwa ba ka shawara da matarka, sai mamanka ko sai babanka.
Sosai. damuwan da ya kamata su biyu su tattauna sai
kowa. Abin da ya kamata su biyu su tattauna su duba tasirin sa sai shi farko tukuna ya je ya tattauna da mamansa ko kuma da mahaifinsa. Sai sun tattauna sun kai wani wuri daga baya ma watakila ma ba zai gaya ma matan ba. Sai dai matan ta zo ta ji a wani wuri. Kaga dole ne matan ba za ta ji dadi ba. Damuwa na biyu kenan. In ko ya kama dole ne ka yi zama da iyayenka wuri guda saboda waɗansu matsaloli ko rashin lafiya ko ko sun tsufa kuma ba wasu da su kula da su sai dai kai kadai, domin yana iya yiwuwa kai ne ɗansu kai kadai. Su kuma sun manyanta sun tsufa ba za su iya dafa abinci da kansu ba. To dole ne watakila ka iya ɗauko su ka kawo su gidanka. Amma haƙƙi na aure a wurin matanka yake. Da ita za ka yi shawara. Za ku tattauna duk abin da ya kamata ku tattauna game da gidarka da kuma iyalinka da kuma iyayenka da matarka za a yi wannan. Amma in kana yi da iyayenka ne sai daga baya matarka ta zo ta ji a waje ko a wani guri, wannan zai zafafa matarka. Kaga kuskure kenan da wasu maza suke yi. Sa'an nan na biye shine akwai dalilin da ya sa matanka take rena ka. Akwai dalilin da ya sa haka koko haka ne kawai. In ka bincika kai ma kan kanka akwai magana a kanka. Wani irin ƙauna kake mata? Wani irin riko kake mata? Yaushe ta fara haka tun da ka aure ta da shigowa gidanka yau gaba ɗaya ta fara da haka? Kaga ba zai ba haka ake ba.
Ina ba zai yi haka ba.
Ina ganin abun ya fara ne a hankali a hankali. Kamar yanda masu iya magana sun ce da ƙaro ƙaro giwa ta nama. To a hankali wannan matsala ta taso. To in ko haka ne sai kai ka duba inda ka fara kuskure sai ka gyara. Sa'an nan ba haka kawai matarka za ta taso ranar tsaka ta ci ma iyayenka mutunci ba. A'a, kamar yadda na riga na faɗa, watakila ka mai da ita banza ne a gidan, ba ka shawara da ita, kai dai tsakaninka da ita sai jima'i. To kaga ko ita ba dutse bane ba itace bace. Dole ne mu yi kokari mu ga cewa mun magance wancan gefen. Sa'an nan zuwa ga mata, komi kuskuren mijinki, ba ki da lasisi, ba ki da izini ki zagi mijinki ko ki zagi iyayensa, komai kuskurensa. Domin littafi mai tsarki ya ce a cikin Afisawa sura 5 aya 22 zuwa 24, littafi mai tsarki ya ce, mataye ku yi zaman biyayya da maza naku kamar ga Ubangiji. Wato wasu suna fasara wannan aya sama-sama. Wannan aya tana nufi cewa mata su yi zaman biyayya, wato zaman su na biyayya ne. Abin da ya kawo ta biyayya ne. Kuma an ce kamar ga Ubangiji. Wato yanda kike biyayya zuwa ga Allah, yanda kike bauta ma Ubangiji, in Allah ya ce a yi abu kaza, ba za ki tsaya ki yi tambaya ba za ki yi. To haka nan ne miji. Ana gane addinin mace ga zamanta da mijinta ne. Komai hazaƙan mace a church ko ko a cikin addininta, in dai ba ta da biyayya ga mijinta, wannan haramtaccen addini take yi. Nasi na farko kenan, mu yi ma matar mu ƙauna fiye da kowaye da za mu mai ƙauna a duniya. Mu yi ma mazanmu biyayya, mu yi ma mazanmu biyan buƙata. Komin kuskuren miji ba daidai ba ne mace ta raina shi ko ta zage shi. Saboda haka shawara na zuwa ga shi mai wannan tambaya shine dole ne kai ma ka ƙaunace ta. Domin littafi mai tsarki ya ce, mazaje ku ƙaunaci matarku kamar yanda Kristi ya ƙaunaci ikkilisiya, ya ba da kansa dominta. Mai tambaya yana cewa in matan tana rena shi, yaya za a yi ya ƙaunace ta? To ai dama littafi mai tsarki bai ce mu ƙaunaci mata ba in sun mana biyayya. Ko sun mana biyayya
ko
ba su yi ba, haƙƙinmu ne mu ƙaunace su mu maza.
Ƙwarai da gaske.
Kamar yanda Yesu ya zo ya mutu domin mu, ai ba mun mishi wani abu bane. Ba mun burge shi bane. Ba mun mishi wani halin kirki bane. Ya zo ya mutu domin mu, ya ƙaunace mu matuƙa. Saboda haka shawaran da nake ba mai sauraro shine mu yi wa mata ƙauna ko sun mana reni, mata kuma mu yi ma mazan mu biyayya koda ba su kaunace mu yanda ya kamata ba, domin Yesu shine kwatancin mu duka. Yesu kuma ya kaunace mu ba akan mun mishi aiki mai kyau ba. Litafin Romawa sura 5 aya 8 yace tun muna masu zunubi Yesu ya yi mana kauna.
Ya kaunace mu.
Saboda haka mu duba waɗannan sharuɗa za su taimaka mana a zaman gidan auren mu.
To mai sauraro, ina fata an samu karuwa da karfafawa a cikin shirmu na domin iyali. Faso kuma muna ce maka mun gode da kasancewa tare da mu da kuma shawaran da aka bawa dan uwa dake da wannan damuwa. Mai sauraro, sai a sake bin mu a shiri na biye domin a ji ci gaban amsoshin tambayoyi na domin iyali. Pastor, mun gode maka.
Tabadallah.
Kana sauraron AWR Adventist World Radio.
Mai sauraro, ina gabatar maka da kwaya na Seventh-day Adventist Church daga Gombe a jihar Gombe. Bayan nan Pastor Solomon K. Boyi zai kawo mana sakon shiri na yau. Mai sauraro, sai a bi mu a hankali.
Mai shaidu mai gaskiya farkon badicar Allah, na sayu kauka ba sun yi kake ko zafi ba, na sayu kauka ba sun yi kake ko zafi ba. Sanyi ba sai in zubar da kai daga cikin bakina, 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 domin kana cewa na wadata na sami dukiya ban bukaci komai ba, komai ba, komai ba. Ba ka sani ba malalacin nan ne kai abin tausayi matalauci, makafo, sirara, sirara. Na imaka shawara kasa zinariya daga uri zinariya, yagachia, yagachia, yagachia. Karubuta wa malaika ikisya chikila likia, kama kalendo aliya fadi amitache. Mai shidi mai gaskiya farkunga litar Allah,
mai sauraro, barka da sake saduwa a wannan sa'a na sujaida da Allah ya yarda ka da rai domin ka ji maganar Allah. Sunana Pastor Solomon K. Boyi, sannan za mu tattauna ne a cikin littafin mai wa'azi sura 11 ayansa 8 zuwa 10, mai wa'azi 11 8 zuwa 10. Ko da mutum za a yi shekaru da yawa, bari shi ji daɗin su duka, amma shi tuna da kwanakin duhu, gama za su yi yawa, dukan abinda ke zuwa banza ne. Ka yi murna ya kai samrayi a cikin kurciyarka, zuciyarka kuwa ta yi fari a kwanakin kurciyarka. Ka bi muradin zuciyarka da sha'awar idanunka, amma ka tsani a kan dukan waɗannan abu, Allah za ya kawo ka cikin shari'a. Domin wannan ka kawaza bakin ciki daga zuciyarka, cuta kuma daga jikinka, gama da kurciya da zaman mutum duk banza ne. Kan maganar mu yana cewa matashi a cikin duniya, matashi a cikin duniya, muna cikin addu'a. Ubangiji ka ba mu ganewa a wannan lokaci cikin wannan kalmomi, sannan ka yarda mu yi amfani da wannan kalmomi domin samu raina har abada. Amen. Wane ne matashi? Matashi mutum ne wanda yake ji da karfin sa. Matashi mutum ne wanda yana ji da kuzari. Wani lokaci matashi yakan ji a jikinsa kamar ya kama itace ma ya karda shi. Yakan ji a jikinsa kamar ya fara salle, ya fara yi wayansu ababa, yakan ji kamar an mashi alluran soja ne. Shi ne matashi. Matashi ba yin abu a hankali ba. Yakan yi shi ne da karfinsa domin ya san cewa akwai ranar da ba zai iya yi ba. Abu da matashi zai yi tsoho ba zai taba yi ba. Shi yasa inda muka dauki karatunmu, littafi mai tsarki yana koya mana cewa ko da mutum zai yi shekaru da yawa, bari shi ji dadinsu duka, amma shi tuna da kwanakin duhu, gama za su yi yawa. Dukan abinda ke zuwa menene banza ne. Tun kana cikin kurciyarka. Tun kina cikin kurciyarki, bari ki ji dadin al'amura ababen da kin sa a gaba. Domin kin san cewa kwanaki suna zuwa, an kwatanta su da cewa da kwanakin duhu. Tun kana da rai, kana da karfi, bari ka yi abin da kaga cewa za ka yi ka yi. Sai ayana tara yana cewa ka yi murna ya kai samari a cikin kurciyarka. Zuciyarka kuwa ta yi tsari a kwanakin kurciyarka. Ka bi muradin zuciyarka da sha'awar idanunka, amma ka sani akan duka waɗannan abu Allah za ya kawo ka karkashin shari'a. Matashi idan ya ga dama, in zai yi aure ne ma ya dauki mata guda 1000 kamar inda Solomon ya yi. Lokacin da Solomon yana tashi, Solomon ya dauki mata guda 1000 in ya ga waccan nan yana so. Idan kai kana gadara cewa kai mata ga guda 3 ne ko mata ga guda 2 ne, to ga Solomon ya fika. Solomon ya tara mata. Ga labari a cikin littafi mai tsarki. Shi Samson, mijin Delila, yana da karfi sosai. Yayi karfi, yayi mazantaka, yayi fada ma da zaki ma. Shina cikin kurciya ne. Har ma ya so Delila. Yayi yaki saboda Dalila, a ƙarshe saboda tashi, saboda kurciya, ya zama makawo saboda tashi ya yi mashi yawa, karfi ya mashi yawa, an zo an cire idanunsa gabaki daya. Yayi dukan abunda zuciyarsa yake so, ya bi muradin zuciyarsa, ya mutu saboda Dalila, ya mutu saboda mace. Kai ma saurayi, ina so in gaya maka yanzu, idan damuwarka mata ne, ya kamata ka mutu kamar yadda Samson ya mutu saboda mace. Idan takamanka son mata ne, ka zama kamar Solomon, ka tara mata guda 1000, amma ba mata 2 ko mata 3 ko mata 4 ba, ka tara su kamar yadda Solomon ya tara. Dan uwana mai sauraro, menene kana so a wannan duniya? Kai sauri ka yi shi tun kana da karfi, domin kwanaki suna zuwa da ba za ka samu karfi yin su ba. Shi yasa cikin littafi mai tsarki, littafi mai wazi sura 2 aya 24 ya kara mana bayani, yana cewa babu abin da yafi ga mutum ya ci, ya sha, ya ji ma ransa dadi cikin aikinsa, wannan kuma na gani daga hannun Allah ne. Idan takamanka kana son giya ne, kana jin tashi, ka sha giya sosai. Ya kamata in ka sha giya, ka bugu, ka kwanta kan hanya, ka sha taba, hayaki ya fita maka hanci, ya fita maka baki, ya fita maka kunni. Idan baka yaka ba, har yanzu baka zama matashi sosai ba. In takamanka menene, ka yi shi dukkan karfinka dan uwana, amma a ƙarshe ka ji ayan Allah ya ce, ka tuna za ka kawo lissafin dukkan abin da kai a gaban Allah. Ka tuna da mahaliccinka kuma a cikin kwanakin kurciyarka, kafin miyagun kwanaki su zo. Shekaru suna gusowa kuma inda za ka ce ba na jin dadinsu ba, in ji littafin mai wazin nan sura 12 aya 1. Ka tuna duka wayan ababen da kana yi, kana ji kurciya ne ya ja maka, in giya ne kana sha, in zina ne kana yi, ka yi ma mata guda 10 ciki, ka zubar da cikin mata guda 100 domin tashi, kana ji kana yi komai, kana gani ba wanda ya isa ya ja da kai.
kana iya dukan soho ma, kana iya dukan sohuwa, kana iya zagin mamanka, kana iya zagin babanka, kana gani kai kana ji da tashi. Har ma zai kai ma baka jin shawarar iglesia, za a yi wa'azi a ce maka ka tuba, a yi maka baptism, sai ka ki. Kana gani kai kafi kowa cikin church, kana gani kafi kowa a gidanku. Ya kai mai sauraro, ina kiranka da wannan lokaci, ina kiranki da wannan lokaci. Idan kirga ki yi nisa, ki tuna da mahaliccinki tun kwanakin kurcenki. Kwanaki suna zuwa da zaki ce baka jin dadin su ba. Duniya tana yi mana wa'azi. Idan ka ce ba za ka ji maganar iyayenka ba, ka ce ba za ka ji maganar iglesia ba, ka ce ba za ka ji magana na littafi mai tsarki ba, duniya zai maka wa'azi. Ka tuna, Samson ya zama makaho saboda mace. Ka tuna, Solomon ya zama mai bautan gumaka saboda mata. Dan uwana mai sauraro, me zai hana ka yau ka kabiye su zama mai cetonka? Kar ka zama kamar Amnon wanda ya zo ya mutu saboda Tamar, ya yi zina, ya zo ya mutu saboda wai shi ya ce ba zai aure Tamar ba, ya riga ya lalatar da ita. Dan uwana, idan menene zai hana ka zuwa sama? Idan saboda kayan duniyar nan ne, idan saboda ababen duniyar nan ne, ka sa Allah a gaba, ka bar mata, ka bar giya, ka bar komai da komai, ka bauta ma Yesu tun kana kurciya, tun kana tashi, ka yi karfi a cikin addini, bari a ji sunanka a cikin church, amma kar ka da ji sunanka wai kai kana fada, kar ka da ji sunanka wai kai kana yi wani ababa ayyukan asha, amma bari a ji sunanka kai pastor ne, kai dattijo ne, kai mai wa'azi ne, kai mai bansuwa ne, kai mutum ne mai ilimi, kai mutum ne mai sani. In ka yi haka, ka cancanci matashin kirki. Sannan a ƙarshe, bari a zo a same ka, ka shirya domin samun rai na har abada. Yesu ya zo, za ka tarbiyye su a sararin sama. Ka tuna, Yusufu a cikin Masar ya aiki kurciya, ya zo ya tarbiyye su ya zama cetonsa a cikin kurciya. Shi ma ya yi kurciya kamar yadda kai ma kana kurciya. In wannan shi ne nufinka, za ka so ka zama kamar Yusuf a cikin Masar da ya ɗauka sunan Yesu. Bari mu yi addu'a. Ubangiji Allah ka taimake mu, ka yarda mu zama matasan kirki wanda za a mora cikin ikkilisiya yau da kuma cikin gidajenmu duka, domin Yesu shi ne mai cetonmu. Amen.
Bari mu baka labarin yadda masu neman zinariya suke yi. Sa'ad da mutum ya je haƙar zinariya, yakan je ne ya haƙe ta a cikin ƙasa, domin zinariya ba za ka iya ganinta haka ba. Ƙasa za a ɗiba, bayan an tankaɗe, an rairaye, da hakan za a fitar da zinariyar da ke ciki. Domin ita in ba ka lura da kyau ba, za ka ɗauka ita ma ƙasa ce. To, kamar yadda za ka ga hadari ya kasance a sararin samaniya, ya rufe ko'ina, wuri ya yi duhu, wannan bai nuna cewa babu taurari ba. Sa'ad da hadarin ya kauce, lallai za ka ga taurarin sun fito suna haske. Allah ya halicci mutum daga ƙasa ne, amma a cikin ɗan Adam da ya fito daga ƙasan nan, kamar yadda ake samun zinariya daga ƙasa, ana iya samun abubuwa masu kyau, masu daraja, kamar baye-baye da mutum yake da shi, ilimi, iyawa, da dai wasu abubuwa masu kyau da za a iya samu sun fito daga cikin kowane mahaluki da Allah ya halitta. Amma abin takaici shi ne, mutane da yawa ba abin da suke gani a cikin rayuwarsu illa wannan ƙasa da suke kunshe da ita. Ba sa ganin irin zinariya abu mai daraja da ke cikinsu. Akwai mutane da yawa da suke cikin wannan duniya ba su da hangen nesa, ba sa ganin abin da Allah ya zuba a cikinsu, ba sa kuma ganin irin abin da za su iya yi domin taimakawa duniyar da ke kewaye da su. Abin da suke gani kawai shi ne irin damuwoyi da suke da su, abin da suke gani shi ne talaucin da suke da shi, abin da suke gani shi ne irin abubuwan da suka rasa a cikin rayuwarsu. Ba su san cewa idan da za su duba sosai a cikin rayuwarsu, za su ga abu mai daraja wanda zai iya inganta rayuwarsu ta yau da kullum ba. Muna rayuwa ne a yau a cikin zamanin da mutane ba sa ganin darajar wasu mutane, wato sun fi iya ganin kasawar da kake da ita fiye da irin abu mai kyau, mai daraja da ke cikinka. Akwai mutane da yawa a yau ba su san menene damuwarsu ba, ba su san yadda za su iya tankaɗe ƙurar da ke cikin rayuwarsu domin su fitar da zinariyar da ke cikinsu ba. Zai yiwu kai mashayi ne, wani zai zo ya ce maka kai mashayi ne, to ai kai mashayin ne. Zai yiwu kai ɓarawo ne, za a ce maka kai ɓarawo ne, to ai kai ɓarawo ne. Duk wanda yake aikata laifi a yau, aiki na asha, ya san da cewa abubuwan da suke yi ba su da kyau. Amma abin da yake daɗa shi ne a faɗa masa cewa ga yadda za ka iya gyaruwa a cikin rayuwarka, ka kuma nuna irin baiwa da Allah ya baka. A cikin rayuwata a duniya, na lura da cewa a cikin kowane mutum marar ƙarfi akwai ƙarfi a cikin sa. A cikin kowane talaka akwai mai arziki a cikin sa. A cikin kowa da kake ganin ya sha kaye akwai gwarzo a cikin sa. Abinda za a iya yi shine a ƙarfafa wannan mutumin domin ya fitar da irin abu mai daraja da Allah ya bashi. Saboda haka idan ka ga wasu ga ƙarfafa su domin su fitar da darajar da Allah ya basu a rayuwar su. Wannan sako ya fito ne ta hannun Malam Abu Dawaki wanda ni Malam Audu na juya.
Da wannan muka zo ga ƙarshen shiri na yau. Mai sauraro ina fata an samu ginuwa. Ina nuna godiya zuwa gare ka da kasancewa tare da mu zuwa ga ƙarshen shirin. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, bukatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana zuwa ga adireshin email namu awrnigeria@yahoo.com ko kuwa ta shafinmu na Facebook a Adventist World Radio Hausa Nigeria. Sai a yi kokari a cigaba da sauraron shirye-shiryen Adventist World Radio kowace safiya da karfe 6 zuwa kowace yammaci da karfe 8 muke kawo shirye-shiryenmu. Ina godiya zuwa ga Pastor Audu da kuma Pastor Solomon K. Boyi, ba zan manta da Pastor Dangana ba. Da duka wanda sun talafa a shirin, ni ne Ishaya Zakariya na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, kada ka yi ma kanka alwashin gobe, gama baka san abinda kwana ɗaya za ta kawo maka ba. Mai sauraro, mun gode.